sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakuma Kiri. Wani tanki da aka masa zane da wani katon rubutun Z a cikin birnin Mariupol da aka yi wa ƙawanya ya afka wa motocin bas kane ya lalata su kafin ya fara sako harsashai. Mayakan Ukraine daga bisani sun lalata shi, inda suka samu dan nasara a wannan yaki. Wani dan jaridar kamfanin dillancin labaran Associated Press ya shaidi ruwan harsashai da tankin ke yi wa wani gidin Benin mai hawa tara wanda yake cikin rukunin ma'aikatan kiwon lafiya da aka yi ta yi wa harbi turanen Juma'a a birnin da sojojin Rasha suka yi wa zube. Hoton bidiyon da ya nada ya nuna yanda barin wutar ya afka wa ginin wanda ya lalace ainun kanai ta da wuta a ciki. Mawuyacin al'amari ne a gano ko wuraren na 'yan Rashan sun fara samun wuta daga wuraren da ake kaiwa harin. A wani lokaci ma an harbi wata ma'aikaciyar kiwon lafiya a kogunta ta tsira, amma yanayin asibitin na ƙara taɓarɓarewa. Tagogin asibitin sun lalace sakamakon ɓarin wuta daga tankuna da atilari da ke kusa da su. An dai tanadi wutar lantarki don gudanar da aikin tiyata, kuma harabar falon ya cika makil da jama'a, amma babu wurin bi. Limaman caucin Rasha da ke birnin Amsterdam na kasar Holland sun sanar a jiya Asabar cewa za su balle daga cocin na Moscow saboda barazanar da suke fuskanta sakamakon mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine. A cikin wata sanarwa da aka kafe a shafin yanar gizo bayan wani taro, limaman cocin baki ɗaya sun sanar cewa ba za su iya ci gaba da gudanar da ayyukansu a cikin ofishin mai tsarki na Moscow ba, da kuma samar da yanayi mai aminci ga ruhi na mabiya addinin. A cikin matukar bakin ciki, muna sanar da cewa baki ɗayan limamai hudu na cocin St. Nicholas of Myra a birnin Amsterdam sun riga sun yanke shawarar ajiye aiki a cewar cocin. A ƙasar Ukraine ma, wasu limaman Krista na Rasha sun yi tar da cocin na Moscow tun farkon mamayar da Rasha ta kai wa Ukraine. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce tana biyan sama da dala miliyan 2 a kowane wata domin ba da tsaron sa'o'i 24 ga tsohon sakatare Mike Pompeo da wani tsohon hadiminsa wanda dukkaninsu ke fuskantar babban barazana daga Iran. Ma'aikatar ta sanar da majalisar dokoki a cikin wani rahoto cewa kudin da ake kashewa tsaron Pompeo da tsohon wakili zuwa Iran Brian Hook daga tsakanin watan Agustan shekarar 2021 zuwa Fabrairu wannan shekarar 2022 sun kai dala miliyan 13,100. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ne ya samu rahoton wanda aka buga a ranar 14 ga watan Fabrairu a matsayin rahoto mai muhimmanci kana na sirri. Pompeo da Hook su ne suka jagoranci gwamnatin Trump wurin gangamin matsawa Iran. Kanar rahoton ya ce ma'aikatar leƙin asirin Amurka ta kimanta wannan barazana a kansu na ci gaba da kasancewa tun lokacin da suka bar gwamnati. Kana za ta iya ta'azzara. Barazanar ta ci gaba da kasancewa har lokacin da gwamnatin Biden ta shiga tattaunawa da Iran a kaikaice akan dawowar Amurka a cikin gagarumar yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu makamai masu linzami guda 12 da aka harba daga wajen kasar Iraki sun afkawa birnin Erbil da ke arewacin kasar a yau Lahadi, a cewar jami'an Kurdawa da suka kuma ce ba a samu asarar rai ba. Sai dai babu wata kungiyar da ta dauki alhakin kai harin ko kuma ba da wani karin haske. Wani kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya kira wannan harin mai matukar muni, amma ya ce babu wani ba Amurka da wannan harin ya rantsa da shi. Kana babu wata barna a kan ginin gwamnatin Amurka a Erbil. A ƙarshe, bayan wasu 'yan watanni da suka gabata, Chukwuri Asmar ya yanke shawarar ba zai ja da baya ba a kan muradunsa. Don haka ya jagoranci gungun mazauna unguwarsa da ke birnin Alkakira suka gudanar da zanga-zangar lumana don kare bishiyoyi. Hukumomin Misira suna shirin sassare wasu nau'ukan bishiyoyi ciki har da bishiyar kwakwan manja a cikin ayyukan da ake gudanarwa domin zamanantar da birnin Alkakira mai dimbin tarihi.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Saduwa a wani sabon shirin zauren VOA. Kamar yadda muka fara makon jiya da ra'ayoyi da shawarwarin masu ruwa da tsaki akan batun ƙarin kuɗin man fetur da aka so a yi a Najeriya. Kafin gwamnati ta daga shirin cire tallafin man fetur da kuma batun ƙarin kuɗin har zuwa watanni 18 nan gaba. Barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar, ɗaya cikin manyan baƙi da suka halarci zaman zauren ne yake bayani. A kansa za mu tashi a yau ɗin nan. Barista, bismillah.
Bayan nan gangan man fetur nawa ne muke hakowa a Najeriya kowace rana? Muna so mu san wannan. Bayan nan daga cikin su nawa ne waɗanda suke suna tafiya ana kaiwa waje domin ai amfani da su, a tace su, a kuma dawo da su? Bayan nan abubuwa daban-daban da muke samu daga man fetur, tun daga su gas zuwa su grease zuwa su gasoline zuwa su kerosene, duk waɗannan abubuwa da ake samu su kwalta su menene su menene, su kuma ina kuɗin su suke tafiya in an tace? Bayan nan kuma matatin man fetur waɗanda suke ba na gwamnati ba, guda nawa muke da su a Najeriya nan? Su wake da su, menene dalilin da ba a iya rufe su ba? Gangan man fetur nawa ake fidda ita ta fasa kauri a cikin bisa kan teku, ake fita da ita waje ana tafiyar da ita? Saboda haka muddin ba a iya tabbatar da waɗannan ba, ba iya tabbatar da kuma nawa ne kuɗin da ake samu can waje din an kai kasuwar waje, kuma an kai a wani asusu ake sawa, su wane ne ke sa hannu a wannan asusu, nawa ne ainihi ke shigowa lalitar gwamnati daga ƙarshe a sunan kuɗin man fetur? Muddin ba a samu ansa waɗannan abubuwa ba, muddin kuma za a rika danganta matsalar tattalin arzikinmu da abin da ya shafi kuɗin waje, ba za a neman ma naira ƙarfinta ba, to naira za ta ci gaba da tuntsula gudi-gudi, wanda tun 1992 take tuntsula gudi-gudi, lokacin da aka ce ta je ci neman ma kanta ƙarfi a fagen dambe da manyan-manyan kuɗaɗen duniya, to har yanzu ba ta taro da komada ta ba. Saboda haka a yi ƙoƙari a yi bincike a yi garan bawul akan wannan, sannan a iya sani shin na farko akwai ma tallafin da ake bada ko ko kalma ce kawai ta a kori kare daga bakin kanya domin ba a so shi ma ya ci, ko kuma wanda ke koren yana so ya ci? To gaskiyar magana ɗan Najeriya ba su taɓa ganin wahalar tattalin arziki ba kamar wannan lokacin. Harkokin rashin tsaro da ya taɓarɓare a ƙasar nan ya sa gaba ɗaya tarkokin tattalin arziki ya yi wuya. Da dala kuma tsadarta ya sa duk wani kayan masarufi da wasu abubuwa da za a amfani da su a ko'ina sun yi tsada. A lokacin da aka ce za a ƙara wannan kuɗin mai, kuma ka tuna kamin yanzu ɗin ma, so nawa ana ƙara kuɗin mai daga 2015 da ka hau zuwa yanzu, so nawa ana ƙara kuɗin mai? Da aka ƙara ɗin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, kuma waɗannan da ke baka shawarar ku ƙara kuɗin mai din, a kowane lokaci aka ƙara kuɗin mai suna ƙara harzuka talakawa akan ka. Saboda me? Kowa yaushe ana tuna waɗannan alƙawura da kai lokacin da kake yaƙi neman zaɓe, ana kwatantawa da menene a ƙasa, menene ake gani a ƙasa? To saboda haka abinda zan ce anan shine ayi hatara, in ba a neman mu jama'a sanyayawa ba a matakin da ake yanzu, to kada a ƙara musu wani abu da zai ƙara musu zafi.
To me haƙƙinsu?
Yan ƙasa suna da haƙƙi. Sashi na 33 har zuwa 44 na tsarin mulkin Najeriya ya ba ƴan ƙasa matakai daban-daban na haƙƙi. Suna da haƙƙi ƴan ƙasa, suna da dama ƙungiyoyin gama kai za su iya zuwa su shigar da ƙara, su ce a kotu ta bada hurumin cewa an haramta ma gwamnati ta yi wannan ƙari domin demokradiyya don jama'a ake yi. Sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya ba kotu wannan hurumi, wannan dama na ta zama ita ce wadda take za ta rika jan linzami idan tafiya ta yi yawa, wadda take fangaren zartawa za su rika yi, wanda yake ba daidai da hurumin talakawa ba, domin gwamnatin gaba daya ana yin ta ne domin talakawa, domin su ne mafi rinjayen jama'ar Najeriya. A Najeriya cikin kashi 100, kashi 95 suna tagumi ne suna ni'yasu, kashi 5 ne bisa 100 su ne suke mallaka duk dukiya da jin daɗin da ke tattare a Najeriya. To ya kamata a yi amfani da demokradiyyar nan, mafi rinjaye ya kamata su ji daɗi, ba su zama waɗanda suke tagumi ba.
To kafin miƙa wannan na'ura ga Alhaji Bashir Salisu na ƙungiyar Ipman, ina so in yi wa masu kallonmu da sauraronmu bayani cewa duk waɗannan tambayoyi da barista mai nasara Umar ya yi da wani a ma'aikatar man fetur ya amsa gayyatarmu, ya zo mai yiwa ya iya ba mu amsoshin wa'annan tambayoyin, tunda ba abu ne da za mu iya cewa dole sai shugaban ƙasa da kanshi ya zo sannan ya ba mu amsoshi ba. Na jera kwanaki wajen 7 ina tattaunawa da su, ina nema ko da wani jami'i nasu bai zo ba su turo wanda zai wakilce su a wannan zauri. Ba su aiko ba, saboda haka ba wani a nan da yake wakiltar su a yau.
Jama'a assalamu alaikum, a matsayina na tsohon shugaba a NNPC na Kaduna kun gayyace ni, amma kuma department na PAD jiya sun kira ni suka ce tunda zan zo duk wani abun da za a tattauna nan ina sane da shi, kuma tambayoyin da mai nasara yayi insha Allah za mu bashi ansa.
Okay, to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Bashir Salisu Tahir, ina wakiltar kungiyar dillalan mai fetur ta Nigeria, especially Northwest. Kuma mu yawanci mun fi karfi ga sarrafa mai a bangaren kasuwanci. Ita gwamnati tunda muka yi signing na Bolfa Chess Agreement da ita, duk inda ta ba mu kaya muna sayarwa da 'yan ƙasa a farashin da ta ba mu, ko muna tana dora mana riban mu da yake kai. To saboda haka yawanci mu ba mu da cewar kaya ya yi tsada ko ya yi ƙasa ko ya yi tsakiyar wannan farashi da ta bayar. Mu kamar 'yan ɗaukan amarya ne, idan an ba mu za mu kawo mu saiwa da talakawa mai inda farashi gwamnati ta ce mu sai da shi. Abu na biyu, akwai maganar kuɗin dako wanda yanzu gwamnatin tarayya ta haɗe kamar DPR da Petroleum Equalization da PPRA waje ɗaya. Har yanzu mu a matsayin maketoci gwamnati tana biyan mu kuɗin dako wanda muke ɗauko kaya daga kudancin ƙasar nan zuwa arewacin ƙasar nan, ana biyan mu wannan kuɗi. Kuma abu na uku shine shi mai wato kasuwa ce wacce yawanci tunda yanzu gwamnati nan ake tafi da ita, yawancin manna ba ma tace shi a ƙasar nan. Waje ake fitar da shi, idan an tace a dawo da shi, idan kuma aka dawo da shi yawanci cost na landing cost din da yake sauka a ƙasar nan, zaka ga kuɗin yana tafiya da tsada. To yawanci gwamnati ita kuma in ta siyo da tsadan tana rage wa talakawa wani farashi, wani kuɗi a ciki wanda za a zo a siyar musu da araha. To idan aka siyar da wannan zaka ga shine wannan ciko da ake ta yi tsakani, wanda ita gwamnati take ta gani tana karkashe kuɗaɗe da yawa, wanda in muka duba mu a matsayin 'yan kasuwa mun ga wancan karan an sa wajen wata 9 zuwa 11 a wannan ciko da ake an kashe kuɗi aka kai wajen biliyan 800 da wani abu, wanda da ya kai wata 12 ana magana wajen 1.6 trillion. To amma mu ba mu da abin cewa, tunda duk abin da aka kawo za mu sayo da 'yan ƙasa.
Wayannan bayanan da kai shine tallafin kenan da ake nufi?
A mu tallafi da gwamnati take ba mu shine na bangaren equalization. Shine duk kaya da muka dauko na gwamnati za a biya mu kudin da kwan mu, kuma har yanzu ana biya a gwamnatance. Shine abin da zan fada a kai.
To amma Suleiman dan zaki, mu ji yadda ƙarin zai sha.
To jama'a assalamu alaikum. An ce da suya da dahuwa duk labarin wuta suke ji. Gashi shi ya ga wuta zahiri. Game da maganan transportation, ina ganin ni zan ce akwai keta ga gwamnatocin da suka gabata har na yanzu da yayi alkawari za a sayi mai din nan da sauki. Mun yi wani bincike lokacin da ake sayo mai daga Venezuela, lokacin nan man bai wuce naira 4 ba ko naira 5 a farashin can. Sannan za a ba jirgin ruwa da zai dauko zai yi sati 2 daga Venezuela zuwa Nigeria. Daga nan zai zo, in ya zo baya iya zuwa wurin da zai sauke man nan, sai ya tsaya a tsakiyar teku. To nan ne in ma akwai subsidy nan ake murda subsidy, domin waɗannan kananan jiragen ruwa da suke zuwa su dauko man nan su kawo inda ake juyewa, abinda suke caji ya lunka abinda daga Venezuela zuwa Nigeria kuɗin yake. Mun yi magana akan wannan, muka ba da shawaran cewa akwai wani abin da ake kira baya ga road transportation akwai pipeline transportation, wanda yake da ya kamata yana aiki a Nigeria. To yanzu duk an liƙe shi baya aiki. Wannan pipeline din nan shine da aka sauke waɗannan mai a Lagos ko kuma ko ina ne, zai hura mai ne cikin minti 30 ya kai shi Borno, ya kai shi nan Niger, Kaduna da sauransu. To sai aka toshe wannan domin a nema ma masu ɗauko man daga tsakiyar teku. zuwa inda za su sauke, to nan yake. To su kuma independent marketer da kuma sauran transporters, to nan kuma wannan kuma ana biyan akalla sama da 400 da wani abu, abinda za ka dauko daga Lagos zuwa Abuja ko kuma zuwa Maiduguri. To in ka sayo mai da wannan farashi, ka zo ka biya kudin wannan jirgin ruwa da zai sati biyu, ka zo ka dauko wannan yar ciwa-ciwan da ake yi daga teku zuwa inda za a sauke, kuma ka zo ka biya 400 kudin 33,000 liter da zai akawo, kaga waɗansu ake raya wanda yake ni na tabbata ba zan ka fara ba ina rantsuwa. Dukkan mutanen da suke cinye subsidy na ba su kai mutum 100 ba a Najeriya. Waɗanda suke cinye wannan abu ba su kai mutum 100 ba, su suke wahal da manoma, masu tafiye-tafiye, 'yan kasuwa, 'yan makaranta da sauransu. Don shi kamar misali a Najeriya, man fetur jinin ƙasa ne, duk wanda aka zuke jinin shi zai kobar duniya. Saboda haka duk irin da aka ƙara kuɗin man fetur ya shafi kowa, kaya zai tashi, dukkan abin da zai taso. Kuma ni abin da yake bani mamaki, akwai waɗanda ake biyan su kuɗi, ana ake gidansu da AC, ga motoci na alfarma su tayi su abin nan, amma ba su da tabbacin, ba su a maganan cewa idan baka da wadatar da sufuri a ƙasa ba, mutanenka suna cikin ƙangin bauta. Domin sai wannan ya tashi daga nan ya je nan, sai wannan ya tashi daga nan ya je nan, sannan kuma sai dan makaranta tashi daga gidansu zuwa makaranta. To gaba daya sun kuma san irin waɗannan abubuwa kafin ai magana irin waɗannan. A Afirka gaba daya ni ina daga cikin wanda muka zauna wajen wannan irin meeting. South Africa su suka yi irin waɗannan taro kafin ma a ce za a janye subsidy, kamar yadda barista ya faɗa. An zauna da 'yan makaranta, an zauna da 'yan kasuwa, an zauna da manoma, an zauna da kowa. Kowa ya ce to in an ƙara mai ɗin nan koko in za a yi wannan abu game da sha'anin transport, menene abin da zai shafe ka kai tsaye? Kowa ya koma ya rubuto, kowa ya rubuto abin da zai rubuto ya kawo ga abin da zai yi. Gwamnati kuma ta ce ga abin da za ta yi. To shi ne ake magana a duk Afirka, in dai game da maganan transport policy ne, akwai guda ɗaya wanda ya fi kowanne kyau, kuma shi ake amfani da shi, shi ya fi sauƙi, babu mai kuka a kai. Shi ne ake kiran shi Pretoria Transport Policy. Pretoria Transport Policy din nan ya haɗa ga kowa da kowa, duk in an ce za a ƙara kowa ya sani, kuma ya san kuma za a neme shi, memba ne na wannan policy din da aka yi. Amma Najeriya kawai sai a wayi gari a ce an ƙara maka kuɗin mota, sai a tashi a ce maka kuɗin mai ya tashi, sai a ce spare tire ya tashi. Misali a 1985 ko ina ka zaga a Najeriya, shiga mota a birane ne sule ɗaya ne, kuɗin jarida kuma sule ɗaya ne. To yau jarida suna sayarwa 200, kuma motar da ake sai da ita 6,000 yanzu miliyan 30 ake sai da ita. Sai na ga yadda za a yi ka haɗa, yau a kawo maka 2,000 a kawo maka toka haɗa miliyan 30. Kuma a doka cewa aka yi, duk motar da aka yi amfani da ita bayan shekara 4, to sai dai a mai da ita wani abin, ko ta ɗauki kaya ko kuma a yi wani abu da ita. To kaga nan akwai cutarwa, saboda ana magana akan lafiya ne, ana maganan safety. Duk motocin da suke yawo nan wukaƙe ne, a buɗe mutane ke shiga. Don haka in za ka duba shi cikin mota, dama duniya ta yarda cewa babu abin da zai iya kashe mutum cikin mota. Amma duk da haka na aka ce shekara 4 mota ta shekara 4 a dakatar da ita. To amma ni ban san abin da saura za su ce ba. Ban san wancan ciwa-ciwa daga Venezuela zuwa Najeriya, daga Najeriya zuwa tsakiyar teku, daga tsakiyar teku zuwa kuma masu ɗaukan kaya ba. Ban san kila akwai masu kare wannan. Assalamu alaikum.
Jama'a assalamu alaikum. Nasara yayi bayani, Hikman ta yi bayani, NATO ta yi bayani. Kuma duk bayanan da suka yi, akwai wasu da zan ce eh, wasu kuma a'a. Na farko, ko mu tun muna yara aka nuna mana yadda za mu rike gaskiya da amana. A lokacin da muna rike tutan salama, Sadauna zai shigo bidda, muna infant, kakanmu makaman bidda da su waziri za a ba mu tuta, muna salama salama. Mun dai ga suna sun rike gaskiya da amana, shi yasa Allah ya sa suka yi excelling abubuwan da suke. Yau an average Nigeria macuci, in muna zagin manya mu ma mu dubi kanmu. Na farko, in 1998 na yi shutting down na Kaduna refinery a matsayina na shugaba, na yi shutting down na Depot, na ce sai Abdulsalami ya zo, lokacin shi ne lokacin Abacha ya rasu. Ai lokacin da muke running refineries, importation da ake yi na mai ai ba yadda, an ce muna consuming wajen ko 60 million liters na yau a Nigeria. Amma in ka duba, more than half 50% na wannan mai din ana smuggling na shi out ne. Akwai lokacin da Amida Ali ya fito shugaban custom ya ce su ba za su iya containing smuggling da kada ake yi ba. NATO tana smuggling, Hipman tana yi,
mu zo mu faɗi gaskiya. So saboda haka refineries ɗin nan sai mun dawo da su yanda muke yi da 43 days muke yi in muka yi turnaround. Za mu yi 40 days all the units na refineries ɗin nan daga water intake zuwa all the sections ɗin kamar su area 1, 2, 3 inda ake producing na mai duka dai har zuwa shipping inda su suke loading. Za ka ga mun yi aikin nan 43 days in-house engineers da technicians da artisans muke haɗa kai.
Da waɗannan jawabai na ɗaya cikin manyan bakinmu kuma tsohon shugaban ma'aikatar man fetur ta Kaduna, injiniya Kailani Muhammad, muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai makon gobe za mu ci gaba. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da ɗaukacin masu ruwa da tsaki da suka halarci zaman zauren da abokan aikina Nasiru El-Hikaya, Benjamin Gowon, Awolu Salihu, Halima Abdurra'uf, Shamsiya Hamza, Aisha Mu'azu, sai kuma Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shiri. Ni ce Madina Dauda, ku huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nigeria, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Yau ma dai masu kallon mu a cikin shirin namu na Rayuwar Birni, muna tare da wani malami ne mai sana'ar saida kifi. To yau shine babban bakon namu da zamu zanta da shi. To malam, ko zaka gabatar da kanka?
To ina gabatar da kaina gaskiya. Ga munan,
menene sunanka?
Nana Awal Sani.
To malam Awal, kai mutumin wani gari ne?
Ina Kebbi Benin, Kebbi local government.
Kai mutumin
Benin Kebbi karamar hukuma Gulumbe.
To malam, gashi nan naga kaman anan kana sana'ar sai da busheshen kifi ne haka ko? To malam, yanzu kaman a misali wannan, yanzu wannan kifi haka, wannan kaman ya kai nawa zaka siyar mu?
Dashi mun sai da kimanin 2000
naira. 2000 ko nawa? Kaman nawa ke sai da shi kace?
Naira 2000.
Naira 2000, wannan shine gaskiyar sa wannan?
Eh, haka muke sai da.
To wannan fa,
wannan mun sai kimanin 2000.
Naira 2000. To na kasan nan fa
kuma 2000 fa shi ne da wannan?
To amma yanzu a misali ina da kaman naira 1000 haka, zan iya samun kifi busheshe a nan?
Sosai fa.
Ko 500 ma haka?
Kware sosai ana samu.
To ganin cewa malam wannan sana'a ta kifi kaman ka dade kana yin ta ne?
A gaskiya ba ni dade ba, saboda na zo nan dai ina laboranci. Yau da gobe da gobe ne ga dai ai nauyi na sauka a kaina, ni ma ina da iyalai. Sai kawai ni tunani a kaina kan su nemi sana'a kifi. Yanzu shekara ta 2 na shiga ta 3.
Ka ce to da kana sana'ar leburanci, kaman wani sana'a kenan ta leburanci?
Ina ta kasan wani ne a can mai sai da kayan alayyahu da dankalin tura. To yau da gobe da gobe sai ni tunanin cewa ni ma kamata in bude na kasuwanci, don mu ci gaba ake nema. To dan haka shine na fara wannan sana'a ta kifi.
To menene dalilin da yasa ka baro can jihar ku, jihar Kebbi, ka taho nan kake ka kama wannan sana'a?
To ita rayuwa ce ba yadda ba ta kasance. Ni nema ba inda ba ya kai mutum, da inda Allah ya yi da abinci ka sai ka je ka nemo shi. Saboda can gida mu ne sana'ar ta noma, ba mu gwada kasuwanci a gida. Kawai muka hito muka zo birnin tarayya saboda mun samu abin da muka ci mu koma gida.
To baka ganin kaman wannan sana'a idan da a ce a gida kake yin ta, za ka fi samu, ko kuma baka ganin kaman anan akwai wahala da wasu abubuwa kana nesa da iyalinka?
Wallahi kam da zan samu dama na yi son haka. Na san koma gida, neman kudin da zauna gida. To abin ba wani yadda za a yi mutum ya samu yadda ya kaso. Yanzu Allah ya ma neman abinci sai ka je can ka nemo. Wani abinci dole ne sai ka hita. Ba ka zauna cikin da ka ce lallai nan za ka nemi kuɗi ba, don inda Allah ya kaddata ka je ka nema can za ka je. To shi ya sa muka zo birnin Abuja neman kuɗi.
To malam, shin kuwa ka yi karatun boko?
To gaskiya ban yi karatun boko ba.
Ba ka yi karatun boko ba sam-sam?
Sam-sam. Mun dai karatun arabiya mun wance na addinin musulunci. Amma nan garin nan ko lokacin da muka shiga yaƙi da jahilci muka ɗan taɓa kuma dai da ba muka saki.
To menene yasa kuka saki?
To yanayin rigimomi na hidimomin duniya. Saboda mutum nan gari nan in baka da yanki sai baka dama kai kasuwa ka koma kai karatu. Ki ka dage gaskiya. To siyasa dai kawai katun ba mu bahi ba mu da ƙarfin gura sai muka hakura muka dawo ga kasuwa kawai.
Ko kaman yanzu wannan jarin naka na kifi ya kai na nawa?
Gaskiya kifin nan yanzu zai kai kimanin 60,000.
Naira 60,000. To kaman a rana kana kaman cinikin nawa?
To ciniki sa'a ne, wani lokaci za a samu ciniki 10,000, wani lokaci 15,000, wani lokaci za mu samu har 30,000 ma in Allah ya kawo kasa. To abin sa'a ne, an taɓa yi wani lokaci har 50,000. To abin ba ya kauce, wani lokaci ma 5,000 ma nake, wani lokaci kai 5,000 ma ba na kai, amma yau da gobe da gobe sai mu haƙura.
To in ka duba birnin Abuja birni ne mai tsadar rayuwa, in ka duba ɓangaren sufuri da gidajen haya, kaman a ina kake zama ne a cikin wannan birni?
To nan gaskiya a nan nake zama a Ira-Ilabo, nan nake kasuwa ba nisa nake zuwa nan Mangal Plaza, in kwanta in muka tashi sai in dawo nan kasuwa.
To a nan Mangal Plaza din da kake zama haya kake yi koko wani ne kake wani dan uwa ne kake zama tare da shi?
Ina alfarma ce kai muke ci mu ne samu wajen kwantawa. Sai sai mu dawo wajen kasuwancin. Wannan ne alfarma ne ga security gidan wanda kwana sai mu dawo nan.
To kaman zuwa yaushe yaushe kake tafiya gida gurin duba iyali?
To zuwa ita ta ha kama ta gari mun ne diba kimanin kwana 90 wata uku sai mu tafi gida sai mu dawo.
To yanzu wannan sana'a da kake yi ganin cewa kana da iyali, kana iya yin bukatunka kuma har ka dau nauyin iyalinka da wannan sana'a da kake yi?
Lallai haka muke samu shi da har mu taimaka ma iyayenmu, mu ciyar da iyalanmu har mu samu taimaka ma sauran kananmu da ita muke yi haka dai muke ta gargaza.
To na gode kwarai malam.
Masha Allah.
To a gaida malam Sale. Shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.